وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Ballaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Talata. Yau muna 14 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 3 miladiyya ta 2026. Kuma kamar yadda muke cikin suratul Nur, za mu tashi akan aya ta 19.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yuhibbuna الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
الله مرؤوفكين سركيتي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، للي وأن سكي سوء ممون أكبرنا ممون أيكي يا رؤتك، وأن سكي إيماني لهم عذاب أليم سند عذاب مرئي في الدنيا والآخرة، الدنيا للآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا شيني يسني كوبك سنيبا. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi wa wannan al'umma tarbiya a sakamakon abin da ya faru na ƙazafi da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke kunshe da tarbiya ga wannan al'umma baki ɗaya. Allah ya ƙwanƙwashi waɗanda suka yi wancan ƙage bayan Ubangiji subhanahu wataala ya tona ma waɗanda suka ƙirƙiri wannan ƙarya, ya tauna musu asiri, sannan ya faɗi hukuncinsu, sannan ya faɗi hukuncin waɗanda suka saurari maganar har su ma suka yaɗa. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗar irin mummunan sakamako da yake jiran waɗanda suka yi wannan ƙaryar, da ma kuma wanda za su ci gaba da irin wannan ƙaryar nan gaba. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne don ya tsoratar da al'umma cewa a guji irin wannan mummunan ta'ada na yaɗa ƙarya da alfasha a cikin al'ummar musulmi. Allah ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, lalle waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani, waɗanda suke son yaɗuwar alfasha. Alfasha dukkan wani mummunan abu, wani mummunan aiki kamar zina ko luwaɗi ko maɗugo ko dukkan wani aiki na baɗala wanda ya kai matuƙa ga muni. To duk waɗanda suke son su ga yaɗuwar irin wannan a cikin al'ummar muminai, to su ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa alkawarin wannan narko na azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. Duba mu ga yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya salon wannan aya bai ce idan ladina ya shi ulal fahishata ba ya ce waɗanda suke yaɗa alfasha ba sai ya ce waɗanda suke son yaɗuwar alfasha suke son alfasha ta yaɗu idan muka duba za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan narko na azaba mai raɗaɗi ta duniya da lahira a kan waɗanda suke son faruwar abu kawai ma mutum ya je yana son ya ga cewa alfasha ta yaɗu ya je yana murna da wannan yana ƙaunar ganin haka yana sha'awar haka ta faru ko da bai aikata ba ko da ba da shi aka aikata ba a'a mujarradul mahabba ya ji kawai yana son abin ya faru Allah ya ce to yana da wannan azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira to idan ya zanto wanda kawai shi sha'awar abin yake ba wai shi ne yake yin abin ba a'a yana ganin wato yana sha'awar da abin zai faru zai so haka Allah ya yi masa alkawarin wannan narko to ina ga wanda shi ne ya aikata ya ɗata ɗin ina ga wanda shi ne ya ɗata a cikin al'ummar mu'mini idan wannan za a yi masa wannan narkon saboda kawai abin da yake zuciyarsa na sha'awar abin ina ga wanda shi yake aikata abin kuma kaga babu shakka dole azamar da za a yi masa sai ta ɗara wannan ina ga wanda shi yake ƙago abin yake ƙirƙiro shi ba wai akwai shi ba a'a shi yake fito da salon don ya ga cewa abin ya yaɗu babu shakka shi kuma azamarsa sai ta ninka wannan tunda wanda kawai san abin ne a zuciyarsa amma bai aikata ba amma yana sha'awar ya ga abin yana faruwa Allah ya ce to yana da azaba mai raɗaɗi don ya nuna maka a ƙwaƙwalwarka to ina ga wanda ya aikata ina ga wanda shi ya ƙirƙiro ma abin da kansa babu shakka azabarsa sai ta fi girma yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai kala-kala ce ana iya yaɗa alfasha ta hanyar ƙazafi kamar yadda ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha a yi ma wani ƙazafi bai ji ba bai gani ba don a ɓata masa suna don a zubar masa da mutunci a ƙagi ƙaryar da bai yi ba a ƙagi laifin da bai yi ba a yaɗa musamman abin da ya shafi zina ko wani abu mai kama da wannan wani hanya ce ta yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai sannan daga ciki hanyar yaɗa alfasha yaɗa ta hanyar surutu ta hanyar magana mutum ba shi ya ƙirƙiro zancen ba amma kuma ya ci gaba da yaɗa ta duk inda ya zauna zai ɗauko maganar ya kawo zai sanar da wanda bai ji ba zai rubuta ta zai fito ya yi bidiyo ko wata hanya da zai yaɗa ta wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suke yaɗa alfasha tunda mummunan abu ne shi kuma yake yaɗa shi a cikin al'umma sannan hanya ta uku da ita ma za ta shiga cikin yaɗa alfasha yaɗa hotunan da suke da alaƙa da alfashan mutum ba shi ya yi hoton ba ba shi ne a hoton ba ba shi ya ɗauka ba amma wasu sun ɗauka shi kuma ya ɗauki raƙa wato ya ɗauki nauyin shi kuma ya yaɗa ya zanto yana sawa a shafuffukansa na Facebook ko kuma na Instagram ko wasu hanyoyi na zamani wanda duk yana da cikin yaɗa alfasha domin ga yaɗa abubuwan da suka shafi baɗala abubuwan da suka shafi tsaraici abubuwan da suka shafi rashin kunya duk wanda zai shiga cikin sha'atul fahishati fil ladina amanu haka nan yana daga cikin yaɗa alfasha wato yaɗa kilif-kilif na alfashar zanto kai kake ɗaukan ɗawainiyar yaɗa shi ba kai kai ba ba kai ne a ciki ba amma kana daga cikin waɗanda suke yaɗa shi suke tura shi suke baza shi ko suke tallata shi to wannan duk kana ƙarƙashin kana cikin wannan ƙarƙashin wannan aya allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu haka nan yaɗa fina-finai na batsa na rashin kunya duk mutumin da ya kasance yana yin wannan to yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake ma wannan narko yake ma wannan alƙawarin azaba cewa suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira saboda haka duk wata hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen ya ga cewa abinda yake mara kyau ya yaɗu a cikin al'umma ko da ba shi ya ƙirƙiro abin ba ko da ba shi ya yi abin ba amma kuma ya taimaka wajen yaɗa shi yana daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan aya allazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu ibnu taymiya alayhi rahmatullah yake cewa wa hadha dhammun liman yuhibbu dhalika wannan suka ne Allah subhanahu wataala yake yi ga wanda yake son yaduwar alfasha wadhalika yakunu bil qalbi faqat wanda zai ji a zuciyarsa kawai shi yana son abin ba ma yi yayi ba ba aikatawa yayi ba amma inda wasu za su aikata zai ji dadi to wannan ya shiga ciki haka nan wa yakunu ma'a zalika bil lisani wal jawarihi wanda zai amfani da harshensa da sauran gabobinsa wajen ya yada abin shi ma ya shiga cikin wannan aya malam yace wa huwa dhammun liman yatakallamu bil fahisha haka nan wanda zai rika maganganun batsa shi ma ya shiga ciki kuma da zai zauna yana maganar batsa ta rashin kunya yana yada cikin mutane to shi ma ya shiga cikin wannan aya kamar yanda yake fada aw yukhbiru biha ko kuma wasu sun yi ce zai bada labarin wasu ne can suka yi abin amma shi ya zo yana bada labarin gashi an yi kaza malai ya ce to duk shi ma yana ƙarƙashin wannan ayar mahabbatan li wuqu'iha fil mu'minin yana ma san ya ji cewa irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa a cikin mu'minai in ma hasadan aw bughdan ko dan hasada da yake yi ma wasu ko kuma kiyayya da yake yi ma wasu za ta sa shi ya riƙa yaɗa abubuwan da suke na alfasha da suka aikata ko yanzu yana ba da labari ko wata hanya irin wannan ba mahabbatan lil fahisha wa iradatan laha ko kuma yana son abin shi karan kansa kila da zai samu abin shi ma zai aiwatar duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahisha fil ladina amanu ibn al-qayyim alayhi rahmatullah kamar yanda yake cikin littafin sa bada'iul fawaid yake cewa fa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishati fil ladina amanu lahum azabun alim Allah yake cewa lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mu'minai suna da azaba mai raɗaɗi yace hadha idza ahabbu isha'ataha wa iza'ataha wannan azabar za ta tabbata a kansu yayin da suka ji suna son abin ya faru fa kaifa idza tawallawhum isha'ataha wa iza'ataha to ina kuma a ce su ne da kansu suka ɗauki gabarin yada ta da maza ta a cikin mutane la nasihatan minhum ba ta hanyar nasiha ba walakin ta'atan li iblisa wa niyabatan anhu suna da'a ga iblisa ne ga iblis kuma suna wakiltarsa haka nan al-allamatu sa'di rahimahullahu ta'ala shi ma yake nana ta wannan zancen yadda ubangiji subhanahu wataala ya sanya salon ayar a haka don ya nuna mana matuƙar wato girman abin da yake tattare da ka ƙagi ƙarya ka yaɗa ko wasu su ƙaga kai kuma ka ɗauka ka yaɗa yace idza kana hadha huwa alwa'idu li mujarrad mahabbati an tashi'a alfahisha idan ya zanto wannan shine garkon azabar da wanda kawai shi so yake yaga abin ya faru wastihla'i zalika yana jin daɗin faruwar abin bil qalbi da zuciyarsa fa kaifa bima huwa a'zamu min zalika to ina ga wanda yayi fiye da haka min izharihi wa naqlihi wanda zai fito ya bayyana abin ya riƙa yaɗa shi wasawa'un kanat alfahishatu sadiratan aw ghayra sadira kuma anan ba wai akwai wani bambanci tsakanin alfashar da ta faru da wacce bata faru ba wato da wanda bata faru ba mutum yazo yana suranta ta yana yin abubuwa na batsa wanda ba faruwa suke ba amma yana bada labarin kai da irin wannan da wanda kuma abin ya faru duk ɗaya ne da abin da ya faru da abin da kuma bai faru ba wani ya zo ya shirya ƙarya ko wani ya shirya shi kuma ya ɗauki ragamar yaɗa ta to duka suna karkashin wannan wa'idi. Saboda haka kaga abin yana da hadari matuƙa da gaske. Don haka dukkan wani mazhar, dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma na yada badala, na yada rashin kunya, na yada tsiraici, na yada maganganun batsa da hotunan batsa a cikin al'umma, to dai yana shiga cikin wannan karkashin ayar innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu. Akwai wanda ba su da aiki yi sai zuwa wato shafuka na sada zumunta na zamani suna yin maganganu na batsa suna yadawa. To waɗannan suna cikin wannan narko da Ubangiji ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. Akwai waɗanda ba su da aikin yi sai shiga ta tsiraici, shiga ta rashin kunya, musamman mata su zo su yi shiga ta rashin kunya ta tsiraici, su zo suna sawa a cikin kafofin zamani na sada zumunta social media, to su ma suna shiga ƙarƙashin wannan innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu, suna shiga cikin ƙarƙashin waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani. Duk wani abu da ya faru wanda yake a ɓoye ya faru ba a bayyane ya faru ba, to baya halatta dan kai ka samu labarin ya faru ka zo kana fatsawa kana cewa ai an samu labarin abu kaza 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 na alfasha kana ba da labarin sa. Wanda in kai haka kayi haram, ka aikata haram, ka shiga ƙarƙashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa. Idan wani abu ya faru ga wani, yayi wani laifi ko ya aikata wata alfasha, to ka bar abun a sirrance, ba daidai bane ka zo kana kwaza shi kana yaɗa shi. Wasu ma har su je su ɗauko hotunan abun zo suna sawa wajen su nuna wa duniya ga abin da ya faru. To duk wanda ya yi wannan to yana ƙarƙashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa. Kuma Allah subhanahu wataala yana sitirta bawansa, yana sitirta bawansa. To kai yayin da ka zo kana bayyana wannan abin da wani ya yi, babu shakka kamar kana ja ne da Ubangiji subhanahu wataala, kana cewa kai bari ka yi abin da Ubangiji subhanahu wataala baya so. Ubangiji yakan sitirta bawansa in ya yi laifi don ainihin ya tuba ya koma ga Allah, kai kuma ka zo ka ɗauka kana bayyanawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasturu abdun 'abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah, kamar yadda yake cikin sahih Muslim. Ci babu wani bawa da zai sitirta dan uwansa ya rufa masa asiri a nan duniya face shi kuma ranar gobe kiyama Allah ya rufa asirinsa. Kaga aka ci kenan, wanda ya rufa wa dan uwansa asiri a nan duniya shi kuma Allah ba zai rufa nashi asirin a ranar gobe kiyama ba. Zai zo ranar yawma tubla sarair, wanda ake banka da asirai, Allah zai tona asirinsa ya fito da abubuwansa na abun kunya duk duniya ta sani. Saboda haka ba a san yaɗa irin wannan. Allah ce duk wanda suka yi wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. To yanzu an maida abin kwalliya, an maida abin ma wasu sun maida shi neman kuɗi, wani ya fito a social media ya buɗe shafi kawai ba abin da yake yi sai aikin sai maganganun batsa, yana ganin ana bibiyarsa a haka, yana da followers, yana da masu yi masa liking viewers waye shi kuma yana samun kuɗi ta haka. Bai san cewa tilin azaba yake shirya wa kansa ba, mummunar azaba yake jefa kansa a cikinta ba. Mai da wannan ita ce sana'arsa, fitowa ka yi maganganun batsa ko ka yi aikin batsa ko da shi da wata ko matarsa ko ba matarsa ba, da babu bambanci da wanda zai yi da matarsa ta aure, da wanda zai yi da wata matar, in dai abin da zai yi wani abu ne na rashin kunya, to babu shakka ya shiga cikin waɗanda suke isha'atul fahishatu fil ladina amanu. Saboda yayin da zai yi wannan yana nuna ma wasu ne, yana koya ma wasu ne, saboda haka kowa ma zai gani ya yi sha'awa shi ma ya zo ya yi. Duk wanda zai yi wannan shi ma yana ƙarƙashin wannan narko da Allah ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Matuƙar mutum bai tuba ba ya daina abin da yake yi mummuna, to yana da azaba mai tsanani a duniya da lahira. Wannan azaba mai tsanani da Allah subhanahu wataala ya ambata. Daga ciki akwai haddi ga wanda ya yi ma wani ƙazafi, ana yi masa haddi kamar yadda ya gabata a ayar haddi da muka karanta cewa fajliduhum 80 jalda Allah ce ku yi musu bulala 80 saboda wannan azaba ce ta duniya da za a yi masa azaban lahira ita kuma ko dai ya kasance ga wanda bai tuba ba bayan an yi masa haddi haddin bai sa ya daina abin da yake yi ba ya ci gaba to zai je ya samu kuma azaban lahira tana jira ko kuma ya zan kasance ga wanda haddin kawai aka yi masa amma bai dauki abin da yake laifi bane yana ga kamar kawai an shiga haƙƙinsa an shiga ƴancinsa saboda haka shi wanda abin da aka yi masa bai masa daidai ba bai masa dadi ba to wannan shi ma wannan haddin da aka yi masa zai je iska azaba mai radi a lahira saboda bai gamsar da shi ba ko kuma munafiki wanda shi daman addinin musulunci kawai a baki yake bai ratsa zuciyarsa ba saboda haka yana yin abin da yake yi ne ma don ya cutar da mu'minai to shi ma wannan yana da azaba mai radadi a duniya yana da azaba mai radadi a lahira daga ciki akwai waɗanda suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha irin wannan suna da azaba mai radadi a lahira tana jiransu to wannan shine takhrijin da malamai suka yi ma wannan ayar saboda hadisin Ubadah ibn Samit wanda ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man asaba min zalika shay'an fa'uqiba bihi fa huwa kafara nabi yace duk wanda yayi wani abu na haddi a nan duniya akai masa uquba wato akai masa haddi to wannan kafara ce gare shi to ta yaya kuma anan Allah zai ce lahum azabun alimun fid dunya kuma yace wal akhirah yaya annabi ya ce kafara ce nan kuma an ce suna da azaba a lahira to shine malamai suka ce ko dai ana nufin wanda an yi masa haddin amma bai gamsu ba ko kuma an yi masa haddin amma bai tuba ba ya ci gaba da abin da yake ko kuma ana nufin munafiki wanda shi da ban musuluncin baya zuciyarsa iya bakin sa ya tsaya to wanda ko an masa haddi a nan duniya ba zai hana ubangiji subhanahu wataala ya masa azaba a lahira ba saboda haka wannan haddin ba zai kankare masa azabarsa ta lahira ba wannan ayat tana nuna mana cewa shi laifi babba ko da ba ka yi shi ba amma ka kuduri aniyar za ka yi ka riga ka sa a ranka cewa lallai kana son ka yi wannan laifin dama kake jira ka samu to ko ba ka yi ba kana da laifi ko ba ka yi ba Allah sai ya rubuta maka laifin ka yi kuma za a kama ka da laifin ka yi matukar dai ka samu azama a cikin zuciyarka cewa laifin kana son ka yi amma dama ce watakila har yanzu ba ta samu ba to wanda ba za ta hana ubangiji ya kama ka da wannan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Bakr zalika ta idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul min nar idan musulmi biyu suka hadu da takubban su suna fada da juna kowa ya zare wa dan uwansa kan sakari sai ya kashe daya zalika sallallahu alaihi wasallam ce me kisan da wanda aka kisan za ta futa sabai suka ce hadal قاتل فما بال المقتول يا رسول الله من فايت ولا كانشي زي تفوتا زامي ما ماكي بتو اما بي منازل وانا ينا بفي مون مسوكي اولن الله سبحانه وتعالى سيكو من هدن سو وانا الله بيباشي اللي بيباشي بكي با بيسان الله با وما قاش تكين تلوشي فتك اما ينا بولي اناما اناما شما يتابع دوكيا إلن تونشن جاهل من دوكير بيجي فاتا تكين دوكيسا yake kashe ta inda bai dace ba yana fatan ina ma shi ma ya samu irin wannan dukiyar shi ma ya fanta ma yadda wancan yake fantamawa nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa waliyatuhu fa huma fil wizri sawa to ya ci albarka diyarsa shi ma in tana da albarka kuma da shi da wancan duk za su daidaita a sabo saboda haka wata diyar idan ta kasance mai kyau ce to za ka ga cewa mutum ya samu ladanta haka nan idan ta kasance mara kyau ce to haka nan mutum zai samu alhakin wannan niyyar mara kyau shine anan Allah subhanahu wataala yayi hukunci akan waɗanda so suke yi a zuciyarsu amma ba su aikata ba alladheena yuhibbuna an tashi'a al-fahisha su aikata ba amma Allah subhanahu wataala yace zai musu azaba mai radadi to ina kai da kake aikatawa kai ko me kake ganin ubangiji ba zai maka ba na azabarsa idan har bai san abin da bai aikata ba Allah ya faɗi haka akan sa to kaga wanda ya aikata min babu aula min babu aula wa ahra shi yafi cancanta ma ai ma wannan azaba mai radi a duniya da lahira kamar inda Allah subhanahu wataala yayi maganar wato garin Makka mai alfarma yace man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuhu min azabin alim wanda duk yayi nufin fandara a cikin garin Makka yayi nufin yayi wato ya zama yayi nufin hakan koda bai aikata ba Allah yace yana da azaba mai radi kaga niyyar mutum yayi niyyar zai yi laifi a cikin garin Makka ko bai aikata ba to Allah yace yana da azaba mai radi to ina ga wanda ya aikata ko da za su je da niyyar za su yi wani aikin laifi amma su je su duba su ga babu damar aje zai wa mutane yankan aljihu zai yi sani amma aje bai samu sa'a ba bai iya samun yi wa kowa yankan aljihu ba to wanda yana da zulubin tunda ya je da wannan niyyar ko da kuwa abin nashi bai samu ba saboda haka wannan ayar tana tabbatar da wannan sannan wannan ayar har ila yau tana nuni ga waɗanda suke shigowa cikin al'ummar musulmi da sunan kira zuwa ga ƴancin mata zuwa a ƴanta mata a ƴanta su daga mi a ƴanta su daga zaman gidan miji a ƴanta su daga biyayya ga mazajensu a ƴanta su daga hijabi da suke sawa a ƴanta su daga dukkan wasu kyawawan ɗabi'u da musulunci ya koyar da su babu shakka waɗannan suna cikin allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu su ga cikin al'ummar musulmi da sunan taimakon mata da ƙananan yara amma ba komai suke so su assasa ba wani abu suke so su dasa a cikin zukatan matan musulmi ba illa su hana su zaman aure su hana su biyayya ga iyayensu su hana su biyayya ga mazajensu su hana su biyayya ga duk wani babba da zai hana su ko ya sa su ko ya hana su babu shakka waɗannan suna ƙarƙashin wannan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha saboda ga yawancin ajanda da suke zuwa da ita shine ya za a raba mata daga zaman aure a rabo su daga gidajensu a sa musu ƙungiyoyi saboda ka kullun ana kiran tabitin kullun za su tafi gari kaza za su tafi gari kaza suna da tattaunawa suna da mitin suna da wani abu da za su tsara za su shirya da za su yi kaza za su yi kaza saboda ka ta riga ta fantsarewa mijinta ba ta ji maganarsa ba ba ta bi umarninsa ba ba ta nemi izininsa ba wannan duk suna cikin wannan ayar za ka ga cewa wani lokaci ana yaudarar su da jari ku zo a ba ku jari ku yi sana'a ku tsaya da ƙafafuwan ku daina dogara da mazajenku ka ce za ki zauna sai mijinki ya baki ga wannan ne za ki ta ganin wulaƙanci amma in kika tsaya da ƙafafuwanki ga zama ke ma yanzu kina cin gashin kanki iske da damar ki abinda kike so da kayanki da kuɗinki da dukiyarki ba mai hana ki shikenan kin samu ƴancin wanda mun sani cewa Ubangiji subhanahu wataala ya dasa harsashin zamantakewa ta aure akan wasu abubuwa guda biyu wanda su ne tubalin harsashin da suke rike da dukkan wani gidan aure na musulunci za a samu kyakkyawar tarbiyya a gidan su ne kawama ta namiji ya zanto shi ne shugaba shugabancin nan nashi kuma ya same shi ne saboda fifikon da Allah ya ba ɗa namiji a kan ƙyamace ta fuskar hankali da tunani da hangen nesa da juriya ce wa laysa dhakaru kal unsa lace namiji ba daidai yake da mace ba namiji ba daidai yake da mace ba walil rijali alayhinna daraja haka Allah yake cewa saboda Allah da ya halittar ya fifita namiji akan mace sannan kuma ya ɗora masa alhakin da ciyar ya ciyar da mace idan matarsa ce ciyar da ita idan babarsa ce ciyar da ita idan ƙanwarsa ce ciyar da ita in ƴar'uwarsa ce ciyar da ita ita mace duk inda za ta ke ciyar da ita za a yi yana gidan mahaifinta ya ɗau nauyinta idan mahaifinta ba ya da rai yayanta ko ƙaninta ya fita ya nemo ya kula da ita idan ta yi aure mijinta ya kula da ita idan ta haihu ƴaƴanta su kula da ita saboda haka ita a kowane yanayi so ake a ba ta kariya a ba ta kulawa wannan shine tsarin da Allah ya yi mata shine abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya faɗi dalilin da yasa namiji yake sama da mace ya zanto shine zai jagoranci gida faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd Allah ya fifita sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji da hangen nesa fiye da mace fiye da jinsin mace. Allah ya fifita jinsin namiji da hangen nesa fiye da jinsin mace. Ana iya samun wata mace da zanto mai hangen nesa sama da wasu mazan, amma in aka kalli jinsin a dunkule gaba daya, to waɗanda suke da hangen nesa sosai a cikin maza aka fi samun su ba a cikin mata ba. Amma aka iya samun ɗaiɗaiku a cikin mata da za su zo su fi wasu ɗaiɗaiku a cikin maza. Saboda haka jinsin gaba daya Allah ya fifita, kamar yadda ƙarfin jiki jinsin ɗa namiji ya fi ƙarfin jiki da garin jiki a kan ƴa mace, wannan baya hana a samu wata mace da zanto tana da ƙarfi tana da ƙwanji fiye da wasu ɗaiɗaikun mazan, wannan duk za a iya samu. Amma dai in aka kalli jinsin gaba ɗaya, to an fi samun ƙarfafa a cikin maza kafin a samu ƙarfafa a cikin mata. Allah ya yi wannan. Saboda haka abubuwa da yawa Ubangiji Subhanahu wataala ya yi wa ɗa namiji saboda wannan aikin da zai ɗora masa na tsayawa ya ba wa mace kariya. Sai ne bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, sai ce wa bima anfaqu min amwalihim, da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu, abinda za su kashe na dukiyarsu. Ka ga a rabon gado aka ce da zakari mislu hazzi al-unthayayn, a ba wa ɗa namiji kaso biyu a ba wa mace ɗaya. A nan in ka kula gata aka yi wa ita macen, saboda shi namijin abinda za a ba shi ƙarshe a kanta zai kashe a kan ƴa mace zai kashe shi, wanda ita kuma nata yana nan a ajiye koda tana da shi. Saboda haka idan rabon gado aka yi, uba ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata, abinda duk aka ba wa mazan ƙarshe za su zo su kashe wa matan, za su nemo musu abinci, za su nemo musu sutura, komai za su yi musu da lafiyarsu da komai su za su ɗauka. Ita nata wannan kasan yana nan zai kashe nashi kaso biyu ya ma je ya nemo wani kasan bayan wani kasan, nata yana nan ajiye sai ta ga dama ta kashe. In ta tashi aure kawo mata za a yi, saboda haka za a biya ta sadaki. In ta koma wajen mijinta shi kuma shi zai ɗaɗɗaure ne ta, saboda haka wannan kasan nata ba in ta ga dama sai ta mutu ma yana nan ba taɓa shi ba. Yayin da namiji bai isa ba da an ba shi karya wannan ginshiƙin, a ce ke ma ki tashi ki tsaya da ƙafarki, ba dai wannan ne yake tutiya da shi ba yana miki, to ba ki buƙatar sa. To daga lokacin da ta ga ta fara samun kuɗi, to ta daina yi wa mijinta biyayya. Za ka ce duk wani abin da za ka yi min zan iya wa kaina fiye da haka, ba na buƙatar naka. Saboda haka wannan ƙawama ɗin da Allah ya ce namiji yana da ita, an karya wannan fila ɗin guda wanda ita ce take riƙe da ita. To amma Allah shi ba haka ya tsara abin ba, yadda ya tsara abin ya raba aiki, kowa ya ba shi aiki daidai da shi, ya ba wa namiji aikin da yake daidai da shi, ya fita waje ya je ya nemo ya fafutuka, wani abu ya tashi shi ne zai wuce gaba, in wani yaƙi ne ma in karo su shi zai je ya tari abokan gaba ko da zai rasa ransa. Ita mace kawai kariya za a bata. Ta kuma aka ce ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar ƴaƴa, ta kula da sakinar ɗa na mijinta. Ana ce wa qarna fi buyutikunna, wannan alqarar ɗin Allah duk ya yi haka ne da hikima. Waɗannan duk za su shigo da wannan irin ajandodi, suna da cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Ibn Ashur alayhi rahmatullah a ƙarƙashin wannan aya ya yi magana akan yadda mumini ba zai so a yaɗa wani abu nashi na abun kunya da ya ba, mutum ba zai so a yaɗa abun kunya da ya yi ba. To duk kuma abin da ba za ka so a yi maka ba, to ka kai mauni. Duk abin da za ka so na alkhairi ka so wa ɗan uwanka, duk abin da za ka ƙi na sharri ga kanka ka ƙi wa ɗan uwanka. Wannan shi ne muqtadal iman, an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair, ka so wa ɗan uwanka alheri da kake so wa kanka, haka nan ka ƙi wa ɗan uwanka sharri da kake ƙi wa kanka. To kamar yadda ba za ka so a ce wani abu ya faru da kai na abun kunya, wasu sun je suna yama ɗiɗinka suna yaɗa ka ba, to kai ma kada wani ya faɗa cikin irin wannan ka je kana yaɗa shi. Shi yasa muke jan hankalin kafofin watsa labarai da 'yan jaridar mu musulmi su guji ɗauko labarai marasa kyau da wasu suka fada a cikin sa da aikata wani abu abu da badala da laifi suna yada a cikin al'umma wannan ba gwaninta bace wannan ba kwarewa bace wannan ba taimakon al'umma kuke ba wannan ba gina al'umma kuke ba rusa ta kuke yayin da zaka dauki labari mara kyau kana yada shi an kamawa da yana kaza yana kaza yana kaza ka rika sifanta irin abinda ba yake kana ba wa mutane labarin wata alfasha da ta faru ba wai al'umma ba ta san cewa wannan abun alfasha bane ta sani ba wani ilimi da zaka ba ta sabo illa iyaka kawai dai kana san labarin alfasha din yayi ta yawo a cikin mutane an samu wani yana bata kananan yara ka zo kana fadar irin ma abin da yake musu wasu saboda kaiwa matuka ga yada sharri da alfasha har zuwa suke su samu wadanda suke akai abin da su suke hira da su da yake muku me yake ce muku ya yake muku ya yake muku su kuma suna fada ana nada ana yadawa al'umma wannan ruguza al'umma kake yi ruguza al'umma kake yi so kake alfasha ta yadu a cikin al'umma wani abin da laifi da yake faruwa wasu kwata-kwata ma ba sa tunaninsa ba sa tunaninsa a ransu amma yayin da kake yada su to sai a iya samu wani mai gurbatacce zuciya shi ma ya yi tunanin bari a aikata wataƙila wani ko da ya yi tunanin abin a tsammaninsa cewa wannan abin ba zai yiwu ba ko da ya yi tunanin laifin a zuciyarsa amma zai ga cewa kai ai zai wahala a yi wannan abu sai kai ka zo ka ɗauko labarin faruwar abin kake badawa ka kama anan kana ba shi ansa cewa a zai yiwu gawa ne ya yi saboda haka ka daina sarewa kana ga kamar ba zai yiwu ba kai ma za ka iya yi wannan ba daidai ba ne wannan rusa al'umma ne ba gina al'umma ba ne kuma wannan lalata tarbiyya ne saboda shi labarin laifuka irin waɗannan miyagun laifuffuka yayin da suka yi yawa suna shiga kunnuwa shikenan zuciya za ta daina jin girmansu za ta daina jin cewa wasu abubuwa ne masu girma saboda sun faru can saboda haka zai nuna cewa ashe akwai damammaki ta ayi abin yayin da babu labarin faruwar abin nan da can ba a yadawa kowa yana taitayin a ce yayi kada a zo wani abu ya zo ya biyo baya mara kyau a kansa amma in ya ji cewa abin ya zama ruwan dare to shikenan ka ba shi karfin gwiwa kan cewa ai ashe abin nan ba ni kadai ba ne ma akwai wasu wanda su ma suna yi bala ni ma in yi saboda haka ka cire haibar wannan fahishar daga zuciyarsa ka sa yana jin sauƙin yiwuwarta tun daga shi nan an gwada ta yiwu mutum ne zai shahara da barna shiga gidajen mutane yana sata yana faɗi yana waye in an kama shi zai rika tambayarsa yana bayanin hanyoyin da yake bi yana yi me ake yi a nan shi ne ana ba wa wasu sirrin yadda ake yin laifin idan ba ku san hanyar da ake bi a yi laifin ba to gashi ga yadda wannan yake yi wani sai ce to shi ma bara ya gwada shi wancan da aka kama shi bai kware a kan abin ba ko rashin sa'a ne ko tsautsayi ne ko ƙanƙara ce ni ba lalle ne a kama ni saboda haka an koyar da shi irin wannan duka abu ne wanda yana rusa al'umma ba gina ta yake ba a guji ɗauko labarurruka marasa kyau ana yaɗawa akwai abubuwan da suke an kama masu laifin an kai su kotu alƙali yana shari'a amma a riƙa ɗauko abubuwan da suka yi kullum a gidan rediyo sai an zo an kwaza wannan labarin ga wani da wani matarsa ta kai shi ƙara akan kaza saboda haka alƙali yana musu shari'a wasu saboda kaiwa matuƙa wajen isha'atul fahisha har suna suke faɗa wani a unguwa kaza da suna kaza wace da matarsa wance mai a nan ka cutar da su ka cutar da duk wani wanda yake da alaƙa da su kuma shi da hakan za ta faru da iyayensa ko ga shi kansa ba zai so a yaɗa ba da a ce mahaifinsa da mahaifiyarsa da suke faɗa ɗaya mari ɗaya suka je kotu ba zai zo gidan rediyo yana faɗa ba sai ya samu wani labari babarsa da babarsa suna fada, ba zai fada ba. Kuma inda zai ji wani yana fada ba zai so ba, in akwai yadda zai dauki mataki zai dauka, amma shi tunda ba shi ya shafa ba ba zai bai fada. Yayin da ka zo kana fadar abin da yake faruwa a gidajen wasu, kakka manta cewa ila suna da ƴaƴa, kuma ba su da ƴaƴa suna da ƴan uwa, ila suna da iyaye, ila suna da ƴaƴa, ila suna jikoki ma, to duk wannan abin ya shafe su, ka cutar da su. Saboda duk wannan yana daga cikin isha'atul fahisha, isha'atul fahisha ta fil ladina amanu. Ba a san zuwa kafofin watsa labarai ana faɗar maganganu na batsa, ko ana sifanta wani aiki na batsa, ko ana sifanta wani abu na laifi. Za a ga wasu daga cikin ma'aikata azizu gayyato wani ce maka ƙwararre ne a kan harkar yaƙi da miyagun ƙwayoyi, a zo a kawo shi gidan rediyo ana hira da shi, ya ga tambaye shi ɗaya bayan ɗaya kamar da bai da mai yaran da suke sha, sai ya shiga bayani suna shan kaza, ana haɗa kaza da kaza suna sha, ya riga shi faɗo sunayen wasu ƙwayoyi. A nan da yake yana tallata waɗannan ƙwayoyin da waɗanda ba su san su ba, har ma da wasu hanyoyi na in ba ka da kuɗin da za ka sai wata ƙwaya ma akwai wasu abubuwa da za ka iya samun su a available, in aka haɗa kaza da kaza zai ba da wannan abu. Idan wannan bai zama isha'atul fa'isatu fil ladina amanu, to me zai zama? Kaga wannan daga ranar inda a ce shugabansa ya san aikin da yake, daga ranar ko rasa ra'ayi daga aiki, ya je ya kitsa irin wannan a gidan rediyo, ko a kawo jami'in tsaro ya faɗi yadda masu laifi suke yin laifi, ya dinga sifanta hanyoyin da suke bi su yi laifi, wasu suna yin kaza, wasu suna samun kaza, su haɗa da kaza, su haɗa da sai su yi kaza. Wannan jami'in tsaron ya kamata a kore shi in ba a ɗaure shi ba, saboda misali yana ba wa wasu ilimin yadda ake yin laifi. Abin mamaki za ka ga wani lokaci har in an kama wasu yara wanda suke harkar ta'addanci, sai a ba su bindiga a ce ya za ka kunce ta, ya za ka haɗa ta, ai ta yaɗawa. Saboda haka wani ɗaukan wannan bidiyon shi kenan ya koya a ɓagwas, shi kuma kamar so sai ka rasa menene hikimar haka, shi kenan in aka yi haka shi kenan shi ne zai nuna cewa yaron mai laifi ne, a nan za a yi masa hukunci ko kuma ba fa wani hikima, ka same shi da laifi, ka same shi da laifi, ka kai shi inda za a yi masa bincike a yi masa hukuncin da ya dace da shi. Amma ka zo ka sa ana nuna yadda ake haɗa abun ma, yadda za a haɗa, yadda za a kwance, yadda za a harba, yadda za a goge, yadda za a gyara, yadda za a yi waye, za a yi waye, za a yi waye, kuma kana jami'in tsaro, ina tsaro yake a nan? Saboda haka duk wani mummunan abu ba a san yaɗa shi, yaɗa shi buɗe ƙofa ce, sai taka koya ma wasu, taka tuna ma wasu, an ce wa makwabci ba ka duka ya ce kun tuna ma, saboda ka tuna ma wasu ba sa tunanin abin, yayin da ka zo kana ba da labarinsa shi kenan ka tuno musu. Amma da za a daina yaɗa abin shi kenan zai tafi daga ƙwaƙwalwa, duk wani laifi da za ka ga ana yin sa yana farawa ne daga khatira, daga khatira ya zama fikira har ya kai ga zama aiki, sai abin ya zo ma a zuciya tukunna za ka fara tunanin ya za ka yi. So amma in kwata-kwata ma bai zo ma a rai ba, baya ƙwaƙwalwarka ba a tunanin ka aikata abin, to yawan yaɗa wannan alfasha a cikin al'umma yana ƙara wa mutane tunanin ita wannan alfasha. Wani ita ce maganar da al'allama ibn ashur yake faɗa a ƙarƙashin wannan ayar, yake cewa wani shuyu akhbarul fawahish bayna almu'minina bis-sidqi aw bil-kadhibi mafsadatun akhlaqiyya, wanda yake yaduwar labarai da miyagun ayyuka a tsakankanin mu'minai, abubuwan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba, yace akwai barna ta fuskar kyawawan ɗabi'u, akwai barna ta fuskar ɗabi'u. Fa inna mimma yaz'u an-nasa 'ala al-mafasid tahayyubuhum wuquha, abinda yake hana mutane fadawa cikin wasu abubuwa na laifi suna jin girman fadawa cikin sa suna ganin abu ne babba ba za su iya yi ba yayi musu girma wa karahatuhum su'a sum'atiha suna ganin idan suka aikata su rasa zubaci mutunci zai zube saboda haka sai su ta kokarin kame kansu kan su aikata abin wa zalika mimma yasrifu tafkirahum an tadhakkuriha wannan shi zai sa ma su daina tunanin abu saboda gudun kare bata musu suna saboda suna jin girman yiwuwar abu بل هل الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتمحي صورها من النفوس أهنكلي إذا باء أنبتا ونا مونا أيك شين زي تفيدك وقالي وقالوا ماذا في تنانا سبق فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش أما يعين لا بعد فأروا الوسع أبوه ميابو نبت على نعل فاشا نيوى طعتك متاني idan to ana ta labarin duk inda ka abubuwa da labarin suna ba da labarin wasu abubuwan da fasha ka fitar social media abin da za ka yi ta gani kenan yace ta zakkara hal khawatiru daga nan zukata za su fara tuna abin wa khaffa waqu khabariha ala al-asma' dan mutum ya ji abin ya faru ba zai ji komai ba ce a ai wannan an saba baka ji ba baka ji a kwanaki ba ba kwanaki sau ne sai dai da jin girman abin kuma a zuciya فدب بذلك الى نفوس التهاون في وقوعها daga lokacin kuma sai mutane su dinga daukan faruwa abun ma ba komai bane ba za su ji nauyin abu ba saboda ai jiya ba an bayar labari shekaran jiya ba an bayar wata biyu da suka wuce an bayar kwana uku da suka wuce sati daya suke na mutane ba sai su dauka abun ma ba wani abu bane na a zo a gani yace fala talbasu an-nufus al-khabitha an tuqdima ala ikhtilafiha to daga lokacin zukatar da suka lalace ba ta lalace tun zukata shi kenan sai su fara tunanin ya za su ma su aikata wannan laifin wa bi miqdari takarrur wuqi'aha wa takarrur alhadith anha tasiru mutadawila gurgudan yadda za su suka faruwa kuma ai ta yadawa gurgudan kuma yadda za ta karuwa kuna tana faruwa kuna bada labarin kuna yadawa tana ta karuwa kuma wanda shine abinda muke gani a cikin al'umma kullun abun karuwa yake saboda kullun ƙara promote din sa ake kullun ƙara labarta shi ake mala yace hada ila ma fi isha'atil fahishati min lihaq al adha wa dhurr bin nas dhurran mutafawit al miqdari ala tafawut al akhbari fi sidd wal kadhib ji wannan tare da abin da kuma yake biyo baya ya cutar da mutane ta hanyar yada irin waɗannan mummunan labarai abin da zai biyo baya da cutar da mutane kowa gwargwadon yadda zai cutu wani da muka yi bayani a yadda mutum da matarsa wani abu ya haɗa su ta kai shi ƙara ko kai ta ƙara aka zo aka yaɗa zai cutu ƴaƴansu za su cutu danginsu za su cutu duk wani mai alaƙa da su shi ma zai cutu kamar yadda Madina gaba ɗaya aka cutu yayin da wannan abu na ƙasafi da aka yi mana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya faru shi ne Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah yana sani ku ne ba ku sani ba wato anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yuhibbuna suke so an san soyayya daga zuciya a zuciya ta to tunda abu ne a cikin zuciya ba lalle ne mu mun san da yayi a cikin zuciyarka ba ba mu san abin da yake cikin zuciyar wani da wani ba ta yiwu akwai wannan abin a cikin zuciyarsa na yana son ya ga irin wannan alfashin tana yaduwa to mu ba mu sani ba Allah ya sani in mu ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu in mu ba mu sani ba to shi Allah ya sani kuma shi ne wanda zai yi wannan sakamako mu muka iya ganewa ta hanyar alamomi da za mu gani ko ta hanyar faruwar abin daga mutum mu ga ya faru ko yana take-taken zai yi a lokacin ne za mu iya sanin cewa yana da wannan abin a ransa amma shi Allah subhanahu wata'ala baya jiran wata alama alimu bi zati sudur ya san abin da yake cikin tsiraza ko ka fada a gurin sa duk ɗaya ne in ka jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana maganarka kuka koye shi ya san sirri ya san ba abin da yake sirri bojiwa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfi bil-layli wa sarib bin-nahar Allah subhanahu wa ta'ala dai ne a wurin sa da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye ta da wanda ya ɓoye cikin dare, da wanda ya bayyana kansa da rana, duka a gurin Allah ɗaya ne. Ya alamu masu siruna masu walinu, abinda kuka ɓoye da abinda kuka bayyana da Allah ya sani. Saboda haka shi ba abinda yake cikin ranku na san wato yaɗuwar alfasha ɗin nan ba zai ɓoye da gare shi ba, tunda ko yana sani to babu shakka shi ne zai ɗau mataki a kan masu wannan. Da waɗanda suke so, da waɗanda suke aikatawa, da waɗanda suke ƙagowa, da waɗanda suka maida abin sana'a, to Allah subhanahu wata'ala duk shi ne zai ɗauki wannan hukuncin na yi musu azaba mai raɗaɗi a nan duniya, da yi musu azaba mai raɗaɗi a lahira lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ya yi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.